الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سافر لهدي شيء شاشدا قوات الربيع الثاني Hijira Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1435 daidai da 16 ga watan February shekara ta 2014 wannan shine cassette na uku daga cikin jeren giyar kasusuwan karishan karatun muqaddimar Hamawiya muqaddimar da Dr. Ahmad Ibn Abdul Muhsin Tawajiri yayi malatafin Fatwal Hamawiyatul Kubra wallafa al-Sheikh شيخ الإسلام أحمد ابن عبد الحليم ابن تيمية رحمه الله قراتنا الشيخ محمد أول آدم الألباني وبما لم من حديثي دفكه دتربية أننقر انزاريا يكسن شينا كرنتر وكافي انكرشرا يوسا منافات الله يمش رحمة دقافرة الله يكربش حادثة شيدة أنسى عبد الله دماتسى أم عبد البر إذن جماعة بسمان تابا شكين ونن كراتونا تبون ونن دوغور مقدمة da ainihin wato Dr. Tawajiri yema ainihin wannan littafi na Fatwal Hamawiyatul Kubra shi littafin Fatwal Hamawiyatul Kubra asalin sa fatawa ce aka aikowa Malam Ibn Taymiya daga garin Hama na kasar Suriya inda yake tambayar sa game da ayoyi waɗanda suke bayyana siffofi na khabariya na Allah madaukakin sarki da kuma hadisan Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama waɗanda suka bayar da bayanai makamantan waɗanda ke cikin ire-iren waɗannan ayoyi ana tambayar Malam Ibn Taymiya yaya ya kamata a fassara waɗannan maganganu yaya ya kamata a yi mu'amalance su a inda muka ji Ibn Taymiya yayi ta kwararo maganganu tun daga ayoyi da hadisai da maganganun magabata daga cikin sahabbai da tabi'ai da manyan malaman ainihin salaf da kuma wasu daga cikin mawaran da ake ganin asha'ira ne ko kuma waɗanda suke da akidoji karkatattu game da sifat yayi ta kawo maganganun su don tabbatar da yadda ya kamata a mu'amalanci waɗannan ayoyi a fassara su waɗannan karattuka gabaki ɗayan su babban malaminmu Sheikh Muhammad al-Awwal Adam al-Albani rahimahullah ya karantar da su a cikin kasusuwa masu awa 1 da rabi sama da guda 90 a inda kuma ya dawo ya fara wannan muqaddima wanda a yanzu muke kokarin karasa ta insha Allah a wancan karatu da muka yi mun kwana ne a inda malai yake cewa wa fi hadhihi al-asma'i sara ila as-sultani wa hafahu ala qital at-tatar a waɗannan lokuta ma'ana yana ta tarihin irin rigingimu da matsalolin da aka shiga na fada da rikici da yaƙe-yaƙe tsakanin al'ummomi na musulmai a bangare guda da kuma wasu waɗanda suke iddiyayin musulunci sune tatar a ɗayan bangaren a inda muka ji Ibn Taymiya shine ya kasance mutumin da ke ainihin wato ƙarawa sarakuna ƙwarin gwiwa akan su tsaya su tsare haƙƙin al'umma da ke kansu na tsare musu jininsu da mutuncinsu da addininsu da garuruwansu sannan kuma shine yake kwadaitar da sojoji a kansu dage wajen neman ɗaya daga cikin darajoji guda biyu ya zama kamar shine shugaba a cikin al'umma gaba ɗaya na ainihin wato shugabancin yaƙin da kuma shugabancin idara ta al'umma a lokacin ne yake ba mu labarin cewa Ibn Taymiya a wannan lokaci ya tafi zuwa ga sarki wa hassahu ala qital at-tatar yana mai kwadaitar da wannan sarki akan cewa lalle dole ne a yaki waɗannan mutane tatar fa ajabahu ila zalika ya amsa mushi akan haka wa kana yahlifu lil umara'i wan nasi annahum la mansuruna Ibn Taymiya ya kasance yana rantsewa mutane da su da sarakunan nan da Allah yana rantsewa da Allah cewa lalle Allah zai baiwa al'umma musulmai nasara fa yaqulu lahu al-umara'u har sarakunan suke cewa da shi kul insha Allah kace insha Allah ka dinga wato togaciya da insha Allah fa yaqulu insha Allah tahqiqan la ta'liqa yace ina zan fada insha Allah ne dan tabbatarwa ba wai dan rataye magana ta da insha Allah ba ma'ana kamar yadda insha Allah take a cikin fadar Allah cewa la tadkhulunna al-masjidal harama insha Allah aminina wannan insha Allah ce tahqiqa ba wai Allah yana fada ne a matsayin wato yana allakawa ba allakawa shine rataye maganar da cewa sai in kaza ya faru to an aka ce kaza kaza insha Allah ma'ana in Allah ya nufa to amma a cikin ayar wannan insha Allah tabbaci domin Allah ya riga ya hukunta ya nuna wa Annabi sallallahu alaihi wasallam mafarki cewa ga abin zai faru lokaci kawai ake jira haka a cikin irin addu'ar da mutum yake misali ta shiga makabarta da ake cewa assalamu alaikum dara qaumul mu'minin wa inna insha Allah bikum lahiqun bana ja ko ne tunanin cewa insha Allah wa nan talikan ce yayi ko domin kowa dai zai mutu din kuma sai ya riski waɗannan magabata daga cikin mamata to shine ma'anar insha Allah tahqiqan la ta'liqan ina fata mun gane wa kana yatlu ba'dal ayati fi zalika sai dinga kwararo musu ayoyi game da haka dama ibn taymiya kamar yadda zahabi yake fada yace ban taba ganin mutumin da yake ibn taymiya saurin kawo ayoyi wanda zasu goye bayan matsalolin da yake fada ba yana cikin magana nan da nan kawai zai ta kwararo ayoyi da hadisai da maganganu na magabata kamar yadda ka gani dai a cikin dabi'arsa a wannan littafi kafin a ankara kawai zaka ji yana hujja ne da nasoshi na ainihin ayoyin Qur'ani ko hadisan Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ingantattu wanda su goyi bayan abubuwan da yake fada na ayoyinsa ko fatoyinsa da haka nan take sai ya kwararo musu ayoyi mabambanta waɗanda suke tabbatar da abin da yake fada musu cewa lalle Allah zai taimake su lalle haka Allah ya yi mu'mini alƙawari wa qad hasala inda an-nasi shubha to amma kuma sai aka samu wata shubha wato wani taraddudi wani rashin yaqini ya shiga cikin zukatan mutane wa taraddudun fi qitalihim da kuma mutane suna ganin anya ma yaqi ta tarkuwa suna kaiwa su kawo wajen tunanin to ma a yaqi waɗannan mutane dan fa cewa suke su ma musulmi ne yanzu ma je mu tsaya mu musulmai kuma musulmai mu yaki junanmu ala ayi shay'in yuqatilun mutane suka fara tunanin akan me za su yaki fa inna adh-dhahira minhum huwa al-islam kuma abin da ya bayyana game da al'amarin ta tare shine cewa musulmai ne fa sara ash-shaykh al-islami wa azala hadhihi ash-shubha nan da nan ibnu taymiya ya gaggawa ya kawar da wannan shubha واوضح للناس انهم من قبيل الخوارج الذين قاتلهم الصحابه رضي الله عنهم ابن تيميه يبين مس cewa ai wadannan mutanen suna daga cikin nau'in khawarija en tawai wadanda sahabbai suka yaka a farkon musulunci da zamu yi tunawa cewa a zamanin sayyidina ali musamman an samu qadiya daga cikin abubuwan da suka rikirkita wannan zamani a siyasance akwai matsalar khawarija sune tawagar mutanen nan da suke ganin sun fi kowa imani su kadai ne musulmai suka fita daga cikin musulmai suka koma harura suka kafa gari nasu na musulmai masu irin wannan aqida tsantsa suna karanta qur'ani suna tauhidi suna sallah suna azumi suna qiyamul layl suna kuma kafirta dukkanin musulmai suna halasta jinin dukkan wanda baya cikin su da jinin shi da iyalan shi da dukiyarsa cewa ta halasta kuma su ne suka kashe sayyidina Ali din shi kanshi su ne kuma suka yi kokarin kashe wasu bayan Allah waɗanda ba waɗannan ba a takeice dai an ta yi rigingimu da su an ta ainihin wato yin dauki ba dadi da su irin su ne suka zo mana a wannan ƙasa tamu da sunan Boko Haram mutanen da suke ganin cewa kowa ba musulmi bane sai wanda ya imani da mummunan fatawa su abinda kawai za su yi ma shine za su zo su gaya ma wannan fatawa in ka bi shikenan ka tabbata ga musulmi a wurin su in baka bu ba shikenan wasu suke sun tsayen ma da hujjajinin ka ya halasta to wanda sai ibn taymiya yake musu bayanin cewa ai waɗannan ire-iren mutanen nan ne waɗanda har ya tabbata hadisin bukhari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa in ka kalli sallar su sai ka raina taka in ka kalli azumin su sai ka raina azumin ka in ka kalli karatun alqur'anin su sai ka raina karatun alqur'anin amma kuma suna fita daga musulunci kamar yadda kibiya ke fita daga jikin baka ta yadda bayan ta fita zaka duba jikin baka ba za ka ga alama inda aka saka ta aka dana ba saboda saurin fitar su daga musulunci da kuma yadda in sun fita ba sa barin wani abu ragowa yamruquna min al-islam suna fita daga musulunci ka duba irin wannan tashbihi fitar kibiya daga jikin kwari saurin fitar ta da kuma yadda in ta fita ba ta barin wani abu na burbushin alamunta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kai matuka wajen iya kwatance da yayin wannan kwatancen sallallahu alaihi wa alihi wasallam a takeice ibn taymiya ya tsaya yau mai musane wannan bayani mai gamsarwa daga nan mutane suka fahimci lalle waɗannan tatar duk da suna kururuwan musulunci tunda suka kawo musulmai farmaki suka kuma nuna dukkan musulmai ba akan gaskiya suke ba sai su to babu shakka dole ne musulmai su tashi su kare kansu daga waɗannan mutane. Wa qala lahum bi kulli quwwatin wa azima, Ibn Taymiyyah ya faɗa musu da dukkanin ƙarfin zuciya da niyya, yace idza ra'aytumuni min dhalika al-jani ay min janibi tatar wa ala ra'si mushafun faqtuluni, yace inda za ku ganni ni Ibn Taymiyyah a cikin bangaren waɗannan mutane kuma ko da za ku ga na daura alqur'ani a kaina, faqtuluni, ku kashe. Mana duk wanda kuka gani kaiwa matuƙa ne wajen kwatanci, duk wanda kuka gani a bangaren sunan jama'a ku kashe shi kawai. Intaha magana da ya dauko daga Ibn Taymiyyah ta kai. Wa bihadha zalama wujida ladai ba'dun nas, daga nan ne abinda aka samu na shubha a wajen wasu mutane sai ya gushi. Wa qawiyat azaimuhum, niyyata ta karfafa. Wa talaba minhu sultanu an yakifa ma'ahu fil ma'arika, sannan sarki ya nemi cewa Ibn Taymiyyah ya tsaya a kusa da shi a wurin yakin. Fa qala lahu shaykhu, Ibn Taymiyyah ya ce da shi, as-sunnatu an yakifa ar-rajulu tahta ra'ayati qaumihi, abinda ya tabbata a sunna shine kowane mutum ya tsaya a karkashin tutar mutanen garin su ko kabilar su ko ƴan uwansa. Wa nahnu ma'a jeshi shami la nakifu illa ma'ahu, haka mu muna tare da sojojin kasar Sham ba za mu tsaya da kowa ba sai su. Wannan yana ishara zuwa ga abin da ya tabbata a sunna Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a aikace sanda aka je yaki, tun daga kan yaki na farko shine yakin Badar, to aka zo rarraba junduna, aka raba ne dangane da ainihin wato kabila kabila ko gari gari ko makamantan su, ma'ana a ce nan bangaren mutanen kabilan Khazraj ne, nan Aus ne, nan kazari, domin kowa ya fi sanin junan sa a cikin waɗannan. Sannan kuma wannan zai sa ainihin wato a samu tamasuki, shiga juna wajen ainihin taimakon juna da taimakekeniya wajen yakin. Wannan ya tabbata a sunna Annabi sallallahu alaihi wasallam. Shine Ibn Taymiyyah yake nuna musu didda muna cikin tashin hankali din nan, ba za mu manta da yadda ka'ida sunna take ba akan komai. Kaga wannan ma yana da matukar muhimmanci mu dauki darasi daga nan, cewa duk yadda al'amari ya juye, duk yadda rikici ko tashin hankali ya samu mutare, kar su manta da su waɗannan iri ne, kar su manta da asalin su, kar su manta da abin da aka san su da shi. Haka Ibn Taymiyyah ya ce wa sarkin nan ba zai tsaya kusa da shi ba, a yayin da irin wannan idan wani malami ne sai ya ga ai daraja ce ya dawo kusa da sarki, musamman kuma sarkin ya zo ne daga Misra, daga cibiyar daular musulunci ta lokacin wadda take Misra, babban sarki ne. Mun ji a baya cewa dama wakilai ne sarakunan suke da su kamar gwamnoni ko kantomomi a garuruwa irin ainihin wato Dimashq din a lokacin irin Sham. Da haka sarkin ya zo da kanshi bayan Ibn Taymiyyah ya ji ya mishi nasiha, ya gayyato shi cewa lalle ya zo ya kare mutanen kasar Sham daga afkawanta ta. To wannan abin da ya mishi shine yasa ya to. Sannan kuma da ya zo ya buƙaci Ibn Taymiyyah ya tsaya kusa da shi a cikin rundunar yaki, amma Ibn Taymiyyah ya ce ba zai yi ba. Kaga wannan abun kwaikwayo ne. Da farko bayan kasancewar babban malami irin wannan a ce a ganshi a fagen fama da shi ake yi, ba wai zai tsaya a gefe ne ko kuma ya je ya zauna a cikin zauren shi kawai yana jin tarbiyya ba. Ya kamata duk abin da ake na alkhairi a dinga ganin malamai kenan akan gaba, ko mun wahalar shi ko mun kuncin shi, kuma yadda ake ganin ya da hadari ga rayuwa ko lafiya. Ina fata mun gane wannan. Wa aftan nasa bil fitri muddat qitalihi, to wannan qadiya ta faru ne da azumi na Ramadan, za a yi yakin ne gashi mutane suna cikin azumi, sai Ibn Taymiyyah ya bar fatawa cewa mutane su sha ruwa, a karya azumi, a ci abinci a rama daga baya, muddat qitalihim, gurgudan tsawon kwanakin da za a yi ana wannan yakin. Wal yakuna hadha aqbala lin nufusi wa awdaha hadha amaliyan, yace kuma haka zai sa jukkuna su fi jin karfi, kuma ya nuna musu haka a aikace. Fa kana yaduru ala al-umara'i wal jundi, zaka yi kasance yana kewayawa wurin sarakuna da sojoji. Wa ya'kulu min shay'in ma'ahu fi yadihi, yana cin abin da ke hannun shi, kamar a ce gyada ko wani abu haka da mutum zai dan dinga ci ana gani dan a tabbatar baya azumi. Wa yaqulu, yana cewa innal fitra aqwa lakum, shan ruwa ya fi muku karfi, ya fi dacewa. Wa yata'awwalu fi'lan nabiy sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallama fi ghazwati al-fath haythu asbaha muftara, yana fassarawa, ma'ana yana hujja, shine ma'anar yata'awwal, yana hujja da aikin Annabi sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallama da aka ce yayi a yakin Fath Makka wajen ainihin wato da ya shiga yana ya aisu asbaha muftaran yayin da wayewaye gari yana ainihin sharwa to hadisin da yazo game da ainihin wato al-iftar cewa ya halasta masu azumi amin masu yaki su kariya azumi su sharuwa lokacin jihadi al-imamu at-tirmidhi shine ya ruwaito shi ya mishi babi cewa babin da ke bayani akan rangwame ga mayaka su kariya azumi domin su ji karfin yaki a cikin sunan din shi amma hadisin bai inganta ba gaskiya tirmidhi ya ruwaito shi daga malamin su Qutaybatu dan Sa'id wannan Qutaybatu dan Sa'id malamin malamai shi kuma yace daga Ibn Lahiya kuma al'amarin shi bayyananne ne ga malaman hadisi cewa ba a karban hadisin sa da haka wannan bai zama hujja ba anan wala Allah sai dai a dauko umum na ainihin abubuwan da suka tabbata a cikin qawaid na shari'a cewa wanda zai tafiya ga magari aka ce ya sha azumi saboda ya samu karfin tafiyar sa ba tare da ya galabaita ba wanda yaga zai iya to yayi haka aka ruwaito cewa a cikin sahih bukhari da muslim ruwaya ta ainin jabir dan abdullahi yace muna tafiya tare da annabi sallallahu alaihi wasallama wasu musana azumi wasu suna shan ruwa mai azumi baya ganin mai shan ruwa cewa rago ne shi kuma mai shan ruwa baya ganin mai azumi akan cewa mai zafin kai ne baya rangwantawa kanshi sannan muslim ya ruwaito cewa annabi sallallahu alaihi wasallama wata rana ya wuce yaga wani mutum ana yafa mishi ruwa da rana ana rana garjin rana ga azumi ya tambaya aka ce ai matafiyi ne kuma yana azumi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa laysa minal birri as-siyamu fi safari baya daga cikin biyayya Allah yin azumi alhalin tafiya ma'ana yin azumi ga irin wannan mutumin da ba zai iya ba amma ga irin wadancan da a cikin tawaga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ga sunan suna azumi kuma manzo Allah bai hana su ba to su kuma wa anta sumu khairul lakum daka gurgudan kowanne daidaiwan mutum ko kuma abinda malaman da suke wajen suka ga shine zai dace da fatawa a daidai lokacin gurgudan abinda za ba mutane kenan ma'ana tafiya ta kama ku ko wata hidima ko wani abu da zai zama akwai kunci a cikin yin sa lokacin azumi to sai a duba a ga meye abinda yafi dacewa asali yin azumin shine yafi saboda alfarmar wata saboda kuma koda mutun ya rama a bayan Ramadan ba zai samu alfarma ta wannan watan na Ramadan ba misali daure shedanu da kuma ninninka ladaddakin ayyuka da daukaka daraja da yin gafara a kwanakin goma farko da yin rahama a goma biyu da shigar da mutane aljanna enter su daga wuta a goma karshe kaga duk wannan falalar ba za ta tabbata a wajen Ramadan ba da samu laylatul qadri amara na karshen na goma karshe misali to duk wannan falalolin ba za ka same su a wajen Ramadan ba amma an karama zai zama zimmarka ta barrantu daka wanda zai iya yi asali yafi kamata yayi wanda kuma ba zai iya yi ba to yafi kamata shi kuma ya sharuwa ina fata mun fahimci wannan al'amarin azumi ba kaman al'amarin sallah bane a ta kasuru ita sallar kasuru babu wani magana zai iya yin hudu kawai rangwame ne rukhsa ce Allah madaukakin sarki ya bayin sa kamar yadda Umar ya tambaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mishi cewa da an ce mi kasuru saboda tsoro yanzu muna cikin aminci sai Allah ya ce mishi ai wannan rangwame ne Allah ya muku ku ci gaba da cin amfani wannan rangwame amma game da azumi to abu ne wanda yake sai an duba yanayi daga Ibn Taymiya a matsayin shi na mujtahidi kamar yadda Zahabi yake fada yace Ibn Taymiya ya cancanta zama mujtahidi saboda dukkanin siffofin mujtahidi sun tabbata a wajen shi yace ina ganin kamar na takaita ma wajen bada labarin irin siffofin nan da suka tabbata gare shi yace mutane ba sa mun adalci inji Zahabi saboda masu kaunar shi sai su ce ba na fadan darajar shi yadda ya kamata makiya kuma su ce na zuga shi fiye da yadda ya kamata yace wa kadka sai tumin kila tarfaini yace na sha wahala a nan duka bangarorin guda biyu masoya an suka ga abinda Zahabi ya rubuta akai Ibn Taymiya sai su ce ya rage kai kana dalibin shi kamar ka Zahabi a ce iya abinda zaka fada kenan akan Malam Ibn Taymiya su kuma makiya an suka gani su kuma sai su ce ya cika ya kuruta shi ta haka al'amarin ya kasance jama'a na'am
hadisin da yake magana kan wannan bayanin azumi cewa karshen wata goma karshe yan shi da wuta yan tawar da wuta ko kun ci rawa da yan
hadisin bai ganta ba ko wallahi ban san cewa bai ganta ba astaghfirullah gaskiya hadisin da yake cewa za a yantawa goman karshe ho da kuma goman tsakiya rahama da goman farko rahama goman tsakiya gafara goman karshe yantawa hadisin bai inganta ba jazakumullahu khair wa alaikum assalam wa rahmatullah ya lista matafiye wutri sunan rawatib sune matafiye zai daina yin su na'am kace ne mallam
sunan da ka shi a karshen al-imam
okay to gaskiya ban iya tuna haka abin yake ba amma jazakumullahu khair mallam samir ya kawo hadisin a karshen al-imam na littafin shi da akan azumi ko a cikin hadisi waɗanda ake abin nan bayanin suke bayanin falala azumi wanda ba su inganta ba na'am shine sai ce to wannan shine hujja game da abin da Ibn Taymiyyah yayi anan a aikace Ibn Taymiyyah ya ga a matsayin shi na musaidi ya ga dacewar cewa wannan yaki da za a yi lalle bari mu ci abinci saboda mu samu karfin da zamu iya fuskanta wannan abokan gaba daga baya ma zo marama da aka yi bada fatawa kuma a aikace aka ga yana cin abinci kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam a Fathu Makka din yasa aka kawo mishi nono ne ko Ummu Salama ta kawo mishi ko Asma'u ɗayan cikin su ya daga ya sha kowa yana gani ranar Arafa dan a gane cewa me aikin haji ba zai azumi ranar Arafa ba duk da falala azumi ranar Arafa to wanda yake a mawkifi na Arafa din ba zai yi azumi ba azumin ya shafi waɗanda suke gidaje ne da garuruwan su waɗanda ba sa cikin harami na aikin haji wallahu ta'ala a'lam ibtada'at al-ma'arika shikenan aka fara wannan yaki wa kanat ad-da'iratu fi an-nihayati lil-muslimina da karshe dai al'amari ya zama cin nasara ga musulmai wa azzallahu jundahu Allah ya daukaka darajar sojojin musulmai sojojin shi Allah kenan wa kana li-shaykh al-islam fiha a'zamul mawaqif ya zama Ibn Taymiyyah ya samu babban matsayi a cikin wannan yaki wa hiya ma'rifat fi at-tarikh bismi ma'rifatu Shaqhab an san wannan yaki a cikin tarihi da sunan Ma'rikatu Shaqhab mali ce ka duba tafsil hadhihi al-ma'rika fil bidayati wan nihaya ka duba bayani dalla dalla game da wannan yaki a cikin al-bidaya wan nihaya juz'i na 14 shafi na 23 zuwa 27 wa dawlul islam da tafsirin dawlul islam na al-imam az-zahabi shafi na 399 zuwa 400 wal 'uqud ad-dariya tai ibn abdul hadi kenan a shafi na 175 zuwa 177 da kuma zailu mir'atil zaman na ainihin lil yunini a cikin juz'i na 1 shafi na 85 wannan littafin duka zaka ga labari dalla dalla na abin da ya faru cewa an wayi gari ranan asabar in bana in ban manta ba kamar yadda riwaya ta zo kamar da ibn kasirin yayi bayani mutane suka tashi cikin tashin hankali cewa ga tatar nan sun kewaye gari haka aka fito aka yi ta shela mutane suka ta dauko makaman su aka fita aka je aka ja daga aka tsaya aka yi jawabai aka yi fareti aka rarraba makamai aka yi wa'azi aka koyawa mutane ladubba na jihadi kuma Ibn Taymiyyah da sauran wasu malamai daga cikin daliban su suka ta yin wannan aiki sannan aka rarraba mutane zuwa runduna runduna aka aje su a strategic wurare aka zo aka yi ta kantsama wannan yaki wajen kwana uku ayi a tsaya ayi a kai farmaki a kawo musulmai an kashe mutane sosai da malamai da sarakuna da sojoji a kowane bangare daga baya dai a ƙarshe bayan kamar kwana uku Allah cikin ikon sa ya bayar wa musulmai nasara suka afka waɗannan shedaru tatar suka yi kacakata da su aka kashe su da yawa Ibn Kathir yake cewa aka kashe abinda ba wanda zai iya kirgawa sai Allah bi adadin la yuhsihi illa Allah ya da ke mutane su je su karanta waɗannan littafai don su ga tafasil na wannan yaki Ibn Taymiyyah ya kai ya kawo wajen shiga wannan ainihin wato yaki an ba da labarin cewa kafin a fara yakin ya tsaya wata addu'a ta musamman wanda ake ganin kamar cikin karamomin shi Allah ya amsa wannan addu'a ne Allah ya baiwa musulmai nasara a wajen domin musulman ba su kai shiri da yawa da ƙwarewa a wajen yaki kamar waɗancan bangaren ba amma an ganshi ya tsaya wata addu'a ba a ji abin da yake fada ba an dai ga ya daga hannu ya daga idan shi zuwa sama yana ta addu'a sannan ya kutsa cikin wannan yaki tun ana ganin mutane zama kura ce kawai ake gani da kuma ƙara na takubba da kyalkyali na haduwarsu da juna da ƙara na mazaje da kabarbari na ainihin wato sojojin musulunci da kuma jini da ke zuba ta koina yaki ne aka yi sosai mummunan yaki to daga nan kuma bayan an gama yakin bin temiya suka dawo gari tare da sarakunan nan aka tare su mata da yara da tsofaffi ana ta musu waka da murna da yabo ibn temiya aka zo har gida kwana da kwanaki ana zuwa ana mai godiya ana mishi murna ana yaba mishi mutane daga ko ina kauyuka da burane manya da yara al'amarin shi ya daukaka fiye da masarakunan da suka yi a cikin wannan harka sarkin ya zauna a garin suka yi ta ainihin wato kai kawo akan gyara wasu abubuwa a wannan har azumi ya kare har sai da aka yi sallar Idi ma tare da shi a Damascus sannan ya koma kasar su ta Misra to yakin dai labari ne mai tsayi amma a takaice shine wannan abin da ya faru sannan anan mallam zai kawo mana bayani akan ɗaya daga cikin abubuwan da Ibn Taymiyyah ya najarunta a wajen yake cewa yaqulu ibn Abdul Hadi a cikin dai al-Uqud ad-Dariya Ibn Abdul Hadi yake cewa fi dhikri badi mawaqif ash-Sheikh al-Butuliyya fi hadhihi al-ma'rika inda yake ambaton wasu daga cikin jarintan Ibn Taymiya a wannan waje yace walaqad akhbarani amirun min umara'i ash-shamiyina zudinin matinin wani daga cikin sarakunan mutanen kasar Sham wanda yake ma abocin addini ne addinin shi na karfi walahajati wasidiki lahajatin da kuma gaskiyar zance ma'rufun fi daula an san shi a cikin al'amarin gwamnatin nan bai faɗi sunan shi ba amma ya faɗi wannan sufofin dan tabbatar da cewa magana babu ƙarya a cikin ta قال yace qala li ash-sheikh malan yace mini yani sheikhul islam ya nufin ibnu taymiya yawmal liqa ranar da za a yi wannan yakin wa qattara al jama'ani a lokacin rundunar guda biyu suna kallon junan su babu abin da ke tsakankanin su in banda dan fili haka yace ya fulan ya kai wani auqifni mawqif al maut ibnu taymiya yace ku tsaida ni a daidai inda mutuwa take ma'ana a sa shi a cikin rundunar farko wanda za a fara kashewa ka ji kyakkyawan ko cikakken koyi da magabata kenan ba haka aka sha din labarin sabai suna yi ba wani ya rike ɗan dabi ne a hannun shi ya ce ya tambaya ina ne aljanna a ce gata nan da ka shiga cikin jihadin nan sai ya watsar da su kawai dabi nan ya auka ya je sai an kashe shi wani ya dinga tunanin da ma ya da rai kwaya 100 a kashe shi a ƙara kashe shi a ƙara kashe shi ta hanyar ɗaga kalmar Allah wani a kashe shi ya je Allah ya tashe shi ya tambaye shi me kake so yake so nake a dawo da duniya a ƙara kashe ni wani ya zo jihadi a bashi ganima ya ce baya son ganima shi so yake kawai a soke shi daidai nan a kashe shi duk waɗannan labarai da mun san su ingantattu ne haka sahabbai suka kasance mawaqif na jihadin su wani kuma in ya rasa shahada ya ta bakin ciki yana kuka yana tsine marago cewa Allah wadaran uwar rago kaman Khalid dan Walid kenan ko wanda jikin shi ba a iya sa hannu ya tsabiyo haka sai an tarar ya tsinsan taba tabo na suka ko sara ko cizo ko ya kushi amma kuma yace ganin zan mutu a daki irin mutuwar tsohuwa to haka sahabbai suka kasance da haka kaga wannan to Ibn Taymiya wato shine ya kai matuƙa kenan wajen koyi da salaf koyi da salaf din shi kawai ba wai dan galawando ne ko barin gemu ko sallah da ajinu ko kuma yin addu'o'i irin na salaf da kin salatul fatiha har a wurin dabi'u da jihadi da take-take da komai kaji anan yace a tsaida ni daidai inda mutuwa take su sarakunan sojojin ai sun san inda mutuwa take sun san sojojin da ake sa ran su za a fara kashewa yace ku tsaida ni auqifni mawqif al maut qala fasuqtuhu fi muqabalati al adu to kaji mawqif al maut din kenan sai na kai shi gaba inda yake yana kallon abokan gaba sune sawun gaba wahum munhadiruna a lokacin da abokan gaban suke ta gangarowa kasaili kamar ruwa kamar an gama ruwan sama yana gangarawa a cikin kwata taluhu aslihatuhum makaman su suna walqiya min tahtil gubari ta cikin karkashin kura almunaqidu alaihi kura da ta tashi ta lallabe su saboda yawan su da gudun da suke yi akan dawakai da kan kafafunsu kura ta tashi ta lullube su da haka baka hango komai sai walqiyan ta kubba da kansakalai a cikin wannan kura amma ibn taymiya ya zo shi ga sahun gaba wannan wajen kuma ku duba irin wannan jarunta kuma qultu lahu sai nace da shi ya sayyidi hadha muqiful maut nace mishi Allah shiga mata malan to ga wurin mutuwa nan ga matakin mutuwa nan wa hadha al'adu kuma ga kanan ga abokan gaba wa kad aqbala tahta hadhihi al-ghabar ga abokan gaba na sun taho gaba nan sun taho a cikin wannan ainihin kura faduna kama wa ma turidu ga kanan ga abin da kake nema shahada kake nema ko to ga kaga ta nan ila an qala thumma halal qitalu bainana wal iltiham ibn abd alhadi yace har zuwa dai inda wannan soja yake bani labari yace sannan sai yaki ya faru tsakankanin mu wal iltiham kuma aka katame da fada ma'ana aka fara sara da suka da duka da kaito kari da abin nan wa ma uttu ra'aytu ki daga nan ban ƙara ganin ibn timiya ba hatta fataha Allahu wa nasara har Allah ya mana budi ya bamu nasara qala yace wa idha ana bi sheikh wa akhihi sai naga can na hango ibn timiya shi da dan uwan shi yasihani bi a'la sautaihima suna ainihin kwarma ihu da muryar su mafi karfi tahridan ala alqital suna ainihin kwadaitar da sojoji akan yaki suna ba su mora kenan ko suna ƙara kirari suna ƙara zugugur sojojin musulmai wa takhwifan linnas min alfirari kuma suna tsoratar da mutane daga gudu daga bada baya wannan magana duka tana cikin al-Uqudud Dariya shafi na 177 zuwa 178 to kaji wannan ya kai dan uwa kaji irin jarumtan Ibn Taymiya ba daidai bane kenan ashe mu zama ragage musamman a inda ake neman agajin jinin mu ko tunanin mu ko ran mu ko dukiyar mu dan daga kalmar Allah wannan shine tamamul akhadhi bi manhajis salaf yanzu mun kwaikwaye su yadda suka ciyar da dukiyar su da lokacin su da mutuncin su da jinin su wajen daga wannan addini babu shakka sai mun kwaikwaye su a duka wannan ba kai ko zamu kwaikwaye su ne a ibadoji da suluki da kuma take-taken fassara na soshi ba a har da ra'ayoyin su da tunanin su da manhajin da suka dauka game da rayuwar su da manhajin da suka dauka game da taimakon addinin nan na Allah duka irin waɗannan abubuwa sune abinda Malam Albani ya tsayi akan koyar da su Allah ya gafarta mishi Allah ya mishi rahama wa bihadha tabawwa Ibn Taymiya manzilatan jihadiyatan la yustahabu biha daga nan ne fa Ibn Taymiya ya samu matsayi na jihadi wanda ba zai yi aulakanta shi ba ya samu matsayi a cikin mutane al'amarin shi shaharar cewa ashe dai ba malami bane kawai ashe jarumin soja ne wa kana lahu al-atharul wadihu fi maidanil ma'ariki tunabbi'u an hadha al-imam bi annahu laysa imama qalamin faqat bal qalamin wa sayfin yace al'amura suka faru wanda suka bayyana karara a fagen yakin nan wanda suke nuna cewa wannan fa ba limamin biro bane kawai ba wai marubuci ne kadai ba a limamin biro ne kuma limamin takobi ne ma'ana janar na soja ne kuma a lokaci guda farfesa ne na ilimi Allah ya ji kan Ibn Taymiya ya daukaka shi wa innahu rajulul mawaqif kuma mutun ne wanda ake neman shi san da ake bukatar shi ma'ana san da ake neman irin su ake neman mazaje to za a gan shi azan wani yanzu ko kara ya ji kawai na fashewar nakiya ana buga ana fata dutse a can wajen gari wajen musasa to daki mata shi ne shiga karkashin gado ya buya ba zai saki fitowa ba sai bayan la'asar sai ya ji gari yayi shiru tukunna ya ta buga waya yana tambaya lafiya dai ko ana iya fitowa ba ga wannan rago ne dama ba za a neme shi a san da ake neman jajjartattun mutane ba za a neme shi ne kawai san da ake zo na lafiya san da babu wata matsala ya kamata mu kula da wannan jama'a mu kwaikwayi abin da ke ciki na ainihin wato jarunta khamisan mas'ala ta biyar game da wannan takaitaccen tarihi na Ibn Taymiya mihnatuhu wa wafatuhu rahimahullah mihna wato jarabtar da ya shiga ta wahala da kuma wafatuhu da rasuwar Ibn Taymiya Allah ya ji kanshi da rahama malan ainihin tuwajiri yace inna hadhihi shuhura al-kabira lalle wannan babbar shahara da Ibn Taymiya ya samu wal manzilatul aliya da daraja da ya samu madaukakiya allati hadhiya biha ash-sheikh wacce Ibn Taymiya ya samu wa ziya'i sitihi da kuma wato yaduwar ambatan shi yaduwar fadar sunan shi fi kulli makani a kowane wuri bainal khasati wal amma tsakanin wato mutane na musamman daga magari a faratid daqaina to ta motsa gabanni gaba da bakin ciki da hasada da kita wa harakat ashaban nufusid da'ifati li'iba'i wannan kuma ya motsa mutane da suke da zakata masu rauni dan su tutar da shi masu raunin imani masu raunin tauhidi waɗanda ba su yarda da yadda Allah yake raba baiwar shi ba wanda suke da hasada mahasadi duk abin da yake gani shine abin da Allah ya bai kyauta mishi ba dan me Allah zai ba wani abin da shi bai ba shi ba to gara kowa ya rasa a fasa kowa ya rasa kaga wannan raunin zuciya ne raunin imani raunin yaqini rauni wajen sanin Allah da yadda yake al'amuran sa shi yasa baka fara tunanin cewa dan me yasa wani ya fi ni arziki ko dan me yasa wani ya fi ni ilimi dan me yasa sunan wani ya fi na daukaka bayan na riga shi gama karatu ko na riga shi samun aiki dan me yasa wani yake da kyakkyawan mata wata fita mata ta kyau dan me yasa wani yake da kasuwancin da ya fi nawa muna sai da abu iri daya kullun sai a sayi nashi ba a sayan nawa dan me yasa wani bayan na girme shi zai daukaka a kaina a wajen aiki ko a kasuwa ko a daraja ko a ilimi duk wanda yake tunanin irin wannan to yana da rauni ne a cikin zuciyar shi game da yaqinin ya Allah yake raba arzikin sa domin Allah ya halicci kowa ne fardan shi kadai ba tare da mu karna shi da wani ba ba wai Allah yana gwarawa ne da zai to bar ne wani abu kasa ko sama da wani ba kowa Allah yana mishi nashi ne shi kadai shi da shi littafin da Allah zai tsara wa mutum da kaddara da Allah zai tsara wa mutum nashi ne Allah baya kallon cewa to fa nayi wa wani kaza bar ne wa wani kaza dan ba yaya bane mu agun Allah bayi ne ina fata mun fahimci wannan to in ka gane haka ya kai dan uwa musulmi sai gane duk abin da Allah ya baiwa wani abin da Allah ya nufin bashi kenan kai kuma ya baka naka abinda zaka yi ka dinga ragwantawa kanka da irin wannan fitina shine kullun duba kallon dinga kallon wanda ke kasa da kai karka dinga kallon wanda ke sama kamar yadda hadisi ya kawo wannan shawara cewa ku dinga kallon na kasa da ku wannan zai fi sa ku godewa Allah idan kana ganin a makaranta hadda wani ya zo bayan shekara 1 da rabi ya haddace kai kuma shekara ka 3 baka haddace ba ya tarar da kai da izu 30 kuma ya bakka da izu 35 ma'ana tun da ya zo izu 5 kai ka tsara kar wannan ya dame ka ya kai mai koyan hadda sai kaga to ai a cikin wannan makaranta akwai wanda har yanzu izu 2 kai gare shi kuma a wannan anguwa akwai wanda shi bai ma iya ta da baki ba sai ka dinga tuna waɗannan kar kai ma wancan hasada wanda ya zo idan kai Allah ya baka kwarewa ne akan aiki na kafinta ko aiki na gareji na walda ko na gyaran mota kar ka dinga hasada akan wani dan siyasa wanda kawai diploma ce yayi Allah ya taimake shi ya shiga wata guguwa aka bashi wani mukami shikenan kawai ya zama attajiri ya zama mutane ga sanan da dukiya da komai ta zo mishi lokaci guda lokaci kankani kar ka kallo wannan kallo wanda yake kasa da kai wanda bai samu ba kai kana da sana'ar da kake hala wani bara yake hala wani zai waye gari babu abin da zai ci to haka kai kuma malami da ke karantawa karka tunanin cewa kai kana da ilimi mai yawa saboda ka da ku a zauri kai hadda kai tilawa ko kuma kai digirori waɗannan na zamani da ake kana karantawa amma ba a ji labarin ka ba sunan ka bai shahara ba sai wani wanda ke wa'azi a loudspeaker akan mumbari ko kuma wanda yake wa'azi a masallaci kuma yin furi hudu ba an ji labarin shi fe da kai ko kuma wani dan almajiri wanda ya je musabaka yayin na daya ka bi shekatun qur'ani an ji labarin shi fe da kai ka dinga sada kana cewa bai iya ba to amma wannan abin yana faruwa ga mutane da dama ba sa iya kauda kai daga wannan kuma da ibn taymiya alal misali akwai malaman da suna ma kaunar shi zan buga misali anan da abu hayyan wanda mai tafsirin baharul muhit babban malami ne na ainihin ilimi a nahwu da tafsiri da lugal arabiya da sauransu kuma da gamo shi ta farko ne ibn taymiya har waqai yana yabon ibn taymiya amma da suka zo na zaman munazara da ibn taymiya ya kure shi akan matsalolin da yake ganin shi yafi ibn taymiya sanin su shine yana ganin shi limami ne a nahwu ibn taymiya kuma limami ne a darasatul islamiya da haka ya zai a ce ibn taymiya ya kure shi a nahwu ibn taymiya ya kure shi ya kawo maganganu na sibawai ibn taymiya yana mishi cewa waɗannan maganganun kuskure ne yace sibawai yace kware ko a sibawai ba annabi bane na nahwu wannan maganganun ta fusata shi da maganganun ibn taymiya ya mishi ya koma ya ta zage ibn taymiya suna nan cike a cikin tafin shi tafsirul baharul muhit wata na hawo na almajirin shi ta bace mishi an gaba ta mala da ku ne kuke ce mana ibn taymiya babban malami ne yanzu kuma ya aka yi haka yace ai karbu da shi kawai da ban gane shi bane ma'ana hasara ta riga ta shiga cikin zuciyar shi haka subki ya samu wannan matsala wannan mai littafin ainihin tabaqatu shafi'iyya al-kubra ya tala'anta da zagi ibn timiya haka ibn hadar al-haytami duka waɗannan manyan malamai ne fa haytami mai ta'un jama'a ba mai sa'un ba ibn hadar al-haytami dukan su haytami shi ma shekhul islam ake ce mishi wajen ilimi kuma da gasken kanta da ban zaka samu sa da wannan ilimin amma me yasa ibn timiya ya tsule musu ido saboda ya taso bai kai shekarun su ba suna ganin kuma a lokacin Damascus a matsayin kauye take wasu su su a misara suke ita ce birni a lokacin kuma su ne suke da malanta wanda gwamnati riga ta recognize su ne suke da makarantu su ne suke da almajirai su ne suke da rubuce-rubuce da haka sai wannan ya shiga cikin ransu dan adanci ya galabaici ilimin su wannan raunin zuciya ta galabaici imanin su suka shiga suka yi tasara wanda kuma gashi har yanzu ana ambatan su da wannan mugun abu wanda abun kunya ne a same su da haka to the same thing shine zai faru ga malam Albani Allah ya ji kanshi da rahama Allah ya karbi shahadarsa ya taso wasu malamai suna ganin kamar yadda yake faruwa ta rana yace shekara fiye da 25 ana ce mun yaro kuma wai har yanzu a matsayin yaro nake ma'ana ko da shekara 25 da suka wuce aka haife ka ka wuce yaro yanzu 25 years of age ka wuce yaro a kaidar Najeriya ka wuce yaro a kaidar shari'a ka wuce yaro a kowace kaida to haka suka yi ta mishi wannan hasada tun daga cikin malaman da ake ganin ahlus sunna ne ko ƴan izala ne ko malamai ne ma wanda suke akan irin manhajin da yake da'awa zuwa gare shi shine wannan manhaji na salafiya sun ta mishi irin wannan hasada ba kankanuwa ba mun santa mun gani mun ji labari ko muna nan muna rubutawa kamar yadda aka ji wannan a tarihi insha Allah duka su ma waɗannan sai an ji labarin cewa wane ya faɗa da Albani saboda hasada ne ta bayyana ne saboda kaza 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 ya ce kaza ya faɗi kaza an ji labarin kaza daga gare shi saboda wannan al'amari ne wanda watilkal ayyamun dawiluha bainan nas ya kamata mutum tun farko ya yi kanshi adalcin cewa wannan abin fa zai wani kuma mutane da suka dinga rigema ne da Mallam Abubakar Gumi bayan ya rasu aka fito da littafin shi suka yi har kotu suka kai suna shari'a cewa ba su yadda a faɗi waɗannan maganganu ba ba wai dan maganganu ba su faru ba a wai dan abin zai bata sunan su to sanda suke yi ba su tuna cewa sunan su zai iya bacewa ba ba su tuna cewa suna da wani suna da suke so su protecting ba sai bayan abin ya faru ai ya kamata mutumin da ke da ilimi ilimin shi kowane iri ne ya zama mishi ma'auni na lissafa abin da kakai ya komo menene consequence din kaza in nayi menene taba da ke iya faruwa idan nayi kaza menene sakamakon da zai iya biyo bayan ka ba ya kamata ilimin mutum kowane irin ilimi ne ko mai ka karanta ya kamata ilimin ka ya dinga ja maka lazami game da irin wannan abu jahilai su ne aka sani da fadan magana ba tare da san auna ba ba tare da la yakhafuna uqbaha ba tare da me zai kai ya kawo ba an tambaye su hujja su ce wallahi su ma haka suka ji dai ana fada amma ya kamata malami ya dinga lissafa duk abin da zai fada to haka ibn timiya ya fuskanci wannan gaba saboda daukar da Allah ya bashi kamar yadda malam albani fuskanci gaban nan daga mutane saboda daukar da Allah ya bashi to haka Allah yake raba daraja shi jama'a idan Allah ya raba daraja kai a matsayin ka na mutum nemi wace ce Allah ya maka babu mutumin da Allah bai bashi wata daraja ba sai dai kawai in ka ki tsayawa kai discovering me yana ka daraja ka gane me ye daraja ka kuma yayi kamata ka utilizing dinta ka rene ta ka ci moriyar ta da kai da waɗanda suke kusa da kai a takeice karkashin haka wannan abin da ya faru aka samu fitintunu da rigingimu tsakanin malamai a gefe da sarakuna a wani gefen ko kuma su hada kai da ibn timiya a gefe guda shi da daliban sa an kama shi fiye da su adadi akan matsaloli daban-daban akan matsalar saki kalma saki uku a kalma daya akan matsala ainihin wato tawassuli da Annabi sallallahu alaihi wasallama da istighatha da shi akan matsalan aqidatul wasitiyya akan wannan tahawa wannan aqida fatwal hamawiyya akan matsaloli daban-daban da ƙarshe zamu zo mu ji matsalan ma ta sa aka kama shaye mutu a gidan yari wata tsohuwar matsala ce wanda ba mai tafi muhimmanci ba kan matsalolin da ake ganin yara da rigima da su amma saboda suna neman abin da za su faɗa da shi sai alalibanan alalibota yadda dai ka san ayyo malam albani a ce a zo gidan abincika a dauko ka susuwan shi na da can aje ana tabi ana neman ina ne laifi bayan an riga an kama shi ba ana neman a ina ne yayi wani magana da ta zama laifi ka susuwa dan ruwa aka dauka aka je aka samu expert waɗanda suka iya saurare wai a cikin hukumomin tsaro da hukumomin ainihin wato gwamnati aka zauna ana taji ana transcribing ana kafa wasu maganganu ana neman ina ne za a samu wata magana wadda ta zama hujja da za a yi mishi muhakama sarki ya tabbata ga Allah. Aka gama sarara ga baki daya ba sama abin da iya pinning against him ba. To haka malaman sunna suke. Amma da haka za a ce to ba za dai a kyale ba. Domin za ka zo ka ji nan ma fatawar da aka kama Ibn Taymiyyah da cewa yayi akan kuskure ko kuma ya ci mutuncin manyan magabata daga cikin annabawa da Annabi sallallahu alaihi wasallam akan ziyarar kabari. Da aka kai malaman Baghdad garin Baghdad da gaba ɗayan suka ijma'i akan cewa babu kuskure ko kwari a cikin fatawar. Da aka dawo da ita ƙasar Sham da ƙasar Misra sai malaman bid'a suka ce ai saboda mutanen Baghdad magoya bayan Ahmad ibn Hanbal ne kuma ai shi ma Ibn Taymiyyah ai ba Hanbali ne kawai ta asubanci ne na mazhaba suka kauda kansu daga gaskiya a halin suna ganin ta irin abinda mutanen Annabi Ibrahim suka yi ko sun manuki su ala ru'usi kawai mutane suna ganin gaskiya kawai sai su kauda kai kawai su fada abinda ba gaskiya bane huce su tana bugawa fa sun san cewa ƙarya suke fada amma kawai za su fada saboda su cimma manufar su ta nan take. Da Ibn Taymiyyah ya fuskanci waɗannan matsaloli wa harakat ashaban nufusi adda'ifati li'iza'i hakan ya motsa zukatan mutane masu raunin zukata dan su tsada shi wa ta'alibil hukami alai da kuma wato sanya sarakuna masu hukunci a nuna musu gashi nan fa a ce a muzanta shi a idan su a kai karan shigun sarakuna da masu hukunci wa ilsaqit tuhami bihi da kuma manna mishi tuhumatuhume hasadan min indi anfusih hasada daga cikin zukatan waɗannan mutane wa hadhihi sunnatun jariya kaji abin da yake ce wannan sunna ce mai gudana sarki ya tabbata ga Allah shi zaka madda fararan nan Allah cikin hikimar sa yasa watakila ko da mallam Albani yana rayi to da watakila kamata yayi ya sa wani ya ce kanta littafin nan musamman da wannan muqaddima nan da bai da ra'ayi ta wannan shari'a ta mallam cikin hikimar sa ya dauke shi muna fata ya zama can yafi mishi nan kuma yasa mu kuma mu ne zamu karantar da wannan wurin dan mu ta bayyana waɗannan abubuwan kasusuwa su tajjala su mutane su ji labarin su kaji wahiya wa hadhihi sunnatun jariya sunna ce mai wanda take mai gudana ma'ana haka haka ne codin rayuwa take duk wanda Allah ya daukaka ya bashi daraja yasa ya dara sauran mutanen zamanin shi to sai ya fuskanci hasada sai ya fuskanci gaba da kita da cin fuska da cin mutunci da sharri da muhakama da hadin baki din me ba mu gani ba sai an ga irin waɗannan a hada baki tsakanin sarakuna da malamai a hada baki tsakanin kungiyoyin da ma suke gaba da junan su na addinai a hada baki tsakanin jami'an tsaro da malamai da kungiyoyin addinai ayi sharri a rubuta a jaridu ayi waka ayi zagi ayi shedanci sannan ayi ƙarya a juya magana a rage a ƙara a fassara magana da mutum ya faɗa wanda ba haka yake nufi ba da an yi a nemi abinda za a soka a cikin mutunci ko dangantaka ko asali ko yare ko Hausa ko ilimi a ce ai ba su iya Larabci ba ai ba su iya Turanci ba ai ba su iya Arabiya ba ai baki ne ma ai ba Kano ne ma ba dan Zaria bane ai baban shi ma wani tailor ne kawai duk an fara duk wanda me ya alaka shi da ilimi jama'a an rasa abin da za a faɗa ne in an rasa to kome ma sai a faɗa in an rasa abin da za a faɗa to kome ma sai a faɗa kamar yadda da aka kore Yahudawa ne sai suka ce ma anzalallahu ala basharin min shay'in da Allah ya kore su a Qur'ani suka ce komai ma sun ƙaryata saboda Allah ya ce musu in kun ce kaza to me yake cikin Taurat ku kawo a karanta suka ce kai ƙarya ne fa babu wani wanda Allah ya wahayi kaga an kai matuƙa wajen ƙware mutane kenan irin haka ina fata mun gane wannan to ya kamata kuma kai da kake a matsayinka na musulmi na ahlus sunna jama'a musamman bayan waɗannan abubuwa sun faru shawara ga kowane ɗaya mu shine mutun ya shiga tattayin shi Allah zai iya jarabtan kowane ɗaya daga cikin mu da irin wannan fitina yanzu sai Allah ya daga wani can a gefe wanda ba a tsammani sai a ji shi da wata martaba ta ilimi to kar mu maimaita irin wannan kurakuran da ƴan uwan ahlus sunna suka yi dan abin da yake sigar wannan kurakuran shine wani gani yake ai su sune fa asalin izala ya manta asalin izalan yawo kawai suka dinga yi na shiriyita da sunan wa'azi ana zuwa wa'azin ma wani agun mai balangu yake kariya ko a gaban meci ko a gaban masu sai da takalma da agogo da majanyana sai matan shi da yayin shi ana can ana wa'azin ba ma saurare yake ba dan haka in za a shekara 1000 ana wannan yawon ba zai zama malami ba a cikin shekaru 3 ko 5 sai wani ya je ya zauna a karantar da shi karatu sai Allah ya bashi fatahin da kai baka taba ma jin labarin irin wannan ilimin ba to in yazo kuma yayi magana ilimi sai kace mu za a gaya wa ilimi mu da muke yan darul hadis mu da muke yan izala mu da muke yan salafiya mu fa ahlus sunna ne mu fa wannan ne malamin mu irin wannan abin shine ta faruwa ce wai aina ma yayi karatu bai fa jami'a islamiya ba ai ba degree yayi arabic ba bai yi islamic studies ba su waye malaman shi duk irin waɗannan abubuwan suna tasowa ne idan mutum bai tsaya kan shi adalci ba ya tsaya kalli kai idan dai mutum fa aka same shi da kaza to ai daina da shi kuma wallahi wannan magana wani ya faɗi ta Mallam Albani yana rayi ina jin Mallam Shago ne yake faɗanta cewa idan mutum yana tashi ko dan kwalle ne yake tashi baka gaba da shi in kaka da hankali ko dan dambe ko dan kasuwa ko dan rawa kowane irin mutum ne wanda Allah ya sa ya Allah ya ara mishi lokaci a daidai lokacin da yake tashi to in ka da hankali kai ka gaba da shi ko baka kaunar shi shiru kawai so a duk lokacin da zaka fito daga gaba ba abin da zaka ƙara yi illa ƙara ɗaukaka darajar shi to kaga kuma kai ne ke cikin bakin ciki dan baka sai ɗaukaka kai baka sai ɗaukaka ka kafa mai gaba ko to duk gaba da kake kafa mishi babu wanda ta ƙara mishi illa ƙarin daraja kaman zinariya ce in an sa ta a wuta an ci bara a kona sai ta ƙara kyalli da haske da daraja to wannan shine da mutane suna da hankali sai su hutar da kansu sai su zauna lafiya wahiya wa hadhihi sunnatun jariya wannan sunna ce mai gudana game da al'amarin mutanen da anna mallama anajmuhu duk wanda tauraren shi ya haskaka wa baraza ismuhu sunan shi ya daukaka kafura hasiduhu sai masu hasu da shi su yawa wannan kimuna alaihi da masu ainihin afka mishi da mugunta da cutarwa da zagi da aibatawa laqad sujjina ash-shaykhu akthara min marra an sanya ibnu taymiya a gidan yari fiye da su daya akan masaloli daban-daban kamar da muka ambata yau a ce kaza a kama shi a rufe a garin Dimashq din ne wani lokaci a kai shi Iskandariya wani lokaci a kai shi Misra a cikin al-Qahira kenan yana wannan gidan yari an anji mutane suna ta zuwa wurin shi sai a dauke shi a ƙara canza mishi location daga can a ƙara kai shi wani wuri an taba daure shi wajen shekaru 7 tsakanin Iskandariya da al-Qahira bai dawo ainihin wato kasar su ta Sham ba sai bayan kamar shekaru 7 haka in an sake shi sai aji kuma almajirai sun ƙara yawa masoya sun ƙaru su kuma waɗannan malan bid'a sai kuma bakin ciki ya ƙara taso musu sai su je su lalaba su lalaba su ƙara nemo wata qadiya a tabugun wannan alƙali a ce to kaji ba shine ma ya faɗi kaza sai alƙali ya ce to a tara jama'a a mishi hukunci akwai qadaya din da ma aka zo ba a barin shi magana kwata-kwata saboda an san yayi magana sai yayi musu-musu da su a wajen dan yakan faɗa yana cewa ni idan mutum yazo min tambaya zan bashi hujja har ya gamsu in kuma yazo min neman ainihin wato jidali ko musu ko neman kure ce zan bashi hujja har sai ya rena kanshi ibn taymiya haka ya kasance da haka idan aka zo sai a ce ka a bashi ya magana kamar matsala game da hamawiya din nan da aka yi cewa akai kar a bashi ya yi magana ana mutum muhakama ba bashi ya yi magana ba matsala game da wanda tsa aka daure shi har ya mutu cewa akai kar ma akai shi kotu daga nan kai a wuce da shi kala a jiya kulle shi haka aka dinga yi mishi rahimahullahu wa afa'anu na'am yau kamar yadda ya faru a fada a nan Zaria lokacin da akai magana akan sallar juma'a da muke a nan makarantar mu ta Darul Hadith da aka ji cewa akai ba za a bari Mallam Albani ya magana ba kowa ya ga bidiyon a bashi ya magana wani ya fulge loudspeaker saboda in yayi magana an san duk waɗannan da suka nada kansu da suna malamai sai yayi musu da su a ilimi dan littafin da za a ambata ma wani wallahi bai taba ga littafin ido da ido ba sai ya ji suna ana fada Allah ya shiryar da mu walaqad li hadha wa udhiya aka cutar da shi wa mutuhina aka jarabce shi jarabawa walakin hadha la yaziduhu illa quwwatan fil haqqi wa salabatan fid din sai dai wannan baya ƙara mishi kowa sai ƙarin ƙwarin gwiwa wajen rike gaskiya da kuma ƙwarin riko da addini kullun baya rauni ƙara matsewa yake ma gaskiya da ƙara dajicewa yake wajen aiki da abin da ya sani na addinin musulunci saka malami ne mai faɗan gaskiya malami ne mai aiki da gaskiya malami ne wanda yake kamar da Rabi'a ambata wanda yake baka iya raina ilimin sa baka iya raina yawan ibadar sa baka cewa bai aiki da karatun sa baka cewa bai fahimtar abin da yake karantawa komai an same shi intact wajen aikin malanta ka dai ji gashi wajen jihadi gashi wajen kyauta gashi wajen rangwantawa talakawa gashi wajen fada da ƙarya kare gaskiya gashi wajen kuma shine ya shahara da cewa duk waɗannan abubuwan da yake fada bai tsayawa a wajen fadar su sai ya aikata su daka da shi ake zuwa makabarta da shi ake gyaran katangan masallaci da shi ake shara da shi ake fita jihadi da shi ake yin komai in ana noma za a ganshi shi ma ya tafi gona in ana kasuwanci za a ganshi ya tafi nashi harka kasuwanci duk abin da ake da shi ake yadda yake wa'azi akan cewa jama'a ku yi azumi haka yake azumi yadda yake wa'azi akan cewa jama'a ku karanta Qur'ani haka yake karanta Qur'ani yadda yake wa'azi akan cewa ya jama'a ku yi kaza komai haka ake tarawa yanayi dan haka waɗannan abubuwan suka ja mishi cutarwa da jarabta daga ainihin mutane amma ba abu baya yin rauni sai ƙara ƙarfi yake da ƙara matsewa kula da addinin sa yake wa fi sanati 26 wa 700 a shekara ta 726 bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallama kaman kwatankwacin shekara 706 kenan ko da tara kai ko kwatankwacin shekara 709 kenan zuwa yanzu to a lokacin ne zafira khusum al-sheikh bi fatwan afta biha qabla sanawat abokan hamayyan ibnu taymiya suka samu suka rike wata fatawa da ibnu taymiya yayi kafin shekaru ma'ana yayi ta a can baya ba sabuwar fatawa bace amma a cikin leke-leken su tunda suna neman meye aibi dole su ga wani abu da ya musu kama da aibi Allah ji kamalan Jafar Mahmud Adam kulle kai wani kwatance yakan ce makiyinka in ka wuce da mota da damuna ka watsa ruwa zai iya cewa ka watsa kura saboda tsabar kiyayya domin man talabal aiba wajadahu haka larabawa suka ce duk wanda yake neman aibi akan komai sai ya ganshi ba ganin makiyan musulunci babu irin aibin da ba sa iya fitarwa game da Annabi sallallahu alaihi wasallama dukkan shaksiyarsa game da Qur'ani duk cikar Qur'ani da matanarsa da ingancin sa sai ka ji wani zindiki ya ce ga wani aibi a ciki saboda ma idan shi aibi yake nema ina ba ta mun fahimci wannan to da haka da suka nemi aibi sai suka samu abin da suke ganin aibi ne a cikin wannan fatawa fi mas'alati shadd ar-rihal ila al-qubur game da matsalan yin takakkiya zuwa ga ziyarar kabari a wani gari kafin mu je da nisa mallaye ce lamba ta biyu zakara zalika shekhu nafsuhu fi kitabihi ar-radd ala al-akhna'i akwai littafin ibn taymiya yayi wani malami al-akhna'i raddi ya faɗi wannan fatawa da kanshi a cikin littafin a shafi na 7 a 8 wanzur ka duba al-uqud ad-duriyya a cikin shafi na 328 zuwa 331 wa qad haddadaha ibnu abdul hadi ibnu abdul hadi ya tantance cewa wannan fatawa ta faru ne annaha qabla 17 sana cewa ta faru ne kafin shekara 17 da faruwar wannan abu wato kwatankwacin shekara ta 700 kenan da 19 ko wani abu makamancin haka ko da 14 amin ko to lokacin kuma a cikin ukudu duriya ibnu abdul hadi ya kawo nassin fatawar cikakkiya abin da ya faru tambaya ce aka yi wa ibn taymiya cewa ina hukuncin yin sallar qasr ga mutumin da ya kulla kayan shi ya tafi wani gari ziyara wani kabari shine fa asalin fatawar shin mutumin zai yi qasr su da kansu masu fatawar suka ce saboda an san cewa wannan tafiya ba ta halasta ba kun ga magana akan halasci ko rashin halasci shine secondary issue a cikin matsala me ya asalin primary issue a matsala mafi girma shine shin wani ne zai tafiya ta sabon Allah zuwa wani gari to shin zai iya yin qasr kamar a ce yanzu mutum ya tashi daga nan musamman zai shi wani gari mai nisa da ya kai a ce zai yi qasr tafiya amma kuma abin da ya je a can sabo ne ma'ana ya je yin wata shirye wata almundahana ce ta kasuwanci misali wanda Allah ya haramta ko kuma ya da wata dadiro ne a garin da zai je kwana a gurin ta ko kuma dan yankan kai ne zuwa zai sato kan yaran mutane misali ko wani jami'in magudin zabe ne zai je maguda wa mutane zabe ne a wajen abu dai wanda zai zama haramtacce to akwai malaman da suka bada fatawa cewa bai halasta mutumin da zai wannan tafiya ya kasuru ba saboda ya zama ukuba gare shi ko kuma hakan ya sa ya fasa saddan lin zari'a to akwai fatawa dai haka daban-daban akan matsalolin dan haka ibn taymiya kamar yadda kaga yayi a cikin wannan fatawal hamawiyal kubra haka yayi a wannan fatawa da kankanuwa ce fatawa ba ta fi shafi biyar ko makamancin haka ba ya tsaya ya gaggaya musu ga maganar da suwana suka fada ga maganar suwane suwana ga hujjar su ga wajihinta ko gaskiyarta ko rashin gaskiyarta suwana ga hujjar su ga wajihinta ko gaskiyarta ko rashin gaskiyarta abinda kawai a cikin fatawa kenan bai fadu wani abu na suka ko nawa ba kawai abin da yake kabarin nan dai ko nawaye ga dai fatawa ba a tashi musamman sai daga nan Zaria ka ce bari in tafi kabarin dan Hodiyo a Sokoto in ziyarci kabarin dan Hodiyo bai halarta ba sai dai in wani abu ya kai ka Sokoto ka je wani yawon sha'aninka ko kasuwanci ko karatu ko wani abu ya bi da kai sai kaga dacewa bari ka biya ka ziyarci makabarta amma da yin ziyartar makabarta wanda yake halastacce umuman a shari'a su kuma malaman suka ce ya halasta suka aiki da umumin nusus cewa an ce a ziyarci makabarta ai ba iyakance cewa sai makabartar garin ku ba ibn tamiya dai waɗannan bayanai dalla dalla kuma ita ce fatawar da aka yi mutanen Baghdad manyan malamai a lokacin suka yi ijma'i akan cewa babu kuskure ko guda daya cikin wannan fatawa kuma duk wanda ya fade ta ya fade ta ne akan manhaji na gaskiya amma aka ki saurarawa malaman Shafi'iyya da suke kasar Misra a lokacin da Malikawa waɗanda suke kasar ainihin wato Sham din da mutanen Hanafiya da sauransu suka ce a wannan ya ci mutuncin annabawa ya ce ma ba su da daraja kuma duk da su ma fa sun yadda cewa babu wata ibada da aka shar'anta a je a makabarta sai dai kawai a je a yi mamatan addu'a babu wata ibada da zaka samu kai musulmi a ce in ka je makabarta kai wanda zaka za ta amfane ka kai tsaye addu'a ce kawai ake musu duk wanda zaka yi wa Allah ma wanda bai da alaka da addu'a ga mamata din to bai halarta kai sha makabarta ba saboda dai kokarin gujewa shirka kuma dai ya faɗi wannan yace wannan saboda asali ne a cikin usul na shari'a gujewa shirka da kokarin gyara tauhidi ya kawo duk wannan nasoshin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya magana akan Allah yana roƙon Allah kada ya sa kabarin shi ya zama wurin ibada da sauransu shine fa abin da ke cikin fatawa amma suka dauki wannan fatawa suka ce da ita ce za su kama Ibn Taymiyyah kamu na ƙarshe lamba ta uku a ƙasa malai yake cewa wa kad aurada Ibn Abdul Hadi nasal fatwa allati naqamu biha alayhi Ibn Abdul Hadi ya kawo nassin wannan fatawa wanda suka zargi Ibn Taymiyyah da ita umur al-uqud ad-dariya karanta uqud ad-dariya a cikin shafi na 230 zuwa 340 kaji kamar shafi 10 kawai da kuma al-fatawa ta Ibn Taymiyyah din ainihin mujalladi na 27 shafi na 182 zuwa 192 kaga anan ma shafi 10 ne da kuma shafi na 214 zuwa shafi na 225 kaga nan kuma shafi 11 ma'ana dai duka approximately ba ta wuce wannan shafuka 10 ko 11 unzur al-kalam hawla hadhihi al-mas'ala shadd ar-rihal ila al-qubur ka duba maganganu game da wannan mas'ala ta niƙangari zuwa makabartu fi kitabir raddi ala al-akhna'i a cikin littafin raddin nan da Ibn Taymiyyah ya yi ma al-akhna'i al-jawab al-bahir fi zuwar al-maqadir wanda sunan tafin kenan amsawa take ta fito da komai fili game da masu ziyarar makabartu a takeice bai halatta ba addinin musulunci mutum ya tashi tafi ta makabarta musamman dan ziyara ko mutum yanzu ya ce bari ya biya kudin jirgi kawai ya tafi Madina dan ziyara kabarin Annabi sallallahu alaihi wasallam bai halatta ba sai dai ya je dan ziyaran masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam daga nan sai ya biya ya ziyarci kabarin wata rana Ibnu Abbas ko wanda daga cikin sahabbai bazan iya tuna waye ba kai tsaye ya ga wani mutum ya taho yana ta ziyarar kabari kullun sai ya shigo masallacin ziyarar kabarin Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce da shi wai kai kam ba ka da abin yi ne in banda wannan sai ce ai ni mutumin kasar Andalus ne na taho ne musamman dan yin wannan aiki ma'ana mutum ne na kasar Maghrib sai ce to ai da kai da mutumin da ka baro a garin ku duk ɗaya ne game da wannan ma'ana in yi wa Annabi salati daga can kai ma kai mishi da kake nan duk ɗaya ne babu bambanci ka koma garin ku ka ci gaba da addini kaga tun zamanin can kenan ba su yarda da irin wannan addinin ba kuma sahabbai sun yi kokarin katange cewa kar masallaci ya zama ya shanye wannan kabari har zuwa zamanin Banu Umayya zamanin Walidu ne aka zo aka yi wannan expansion din wanda daga nan ne aka waye gari kabarin ya zama a cikin inda yanzu ake gani da suna masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam amma asali ba cikin masallaci bane manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fatawa cewa a sanya a rufe shi a inda ya mutu saboda kar a dauki kabarin shi a kai shi inda zai zama bari ya fito fili mutane su dinga gani suna yin abubuwan da basu dace ba a bar shi a cikin wannan daki na Aisha inda ya mutu sannan kuma sahabbai suka kiyaye wannan har ya shude wasu to dan haka ba addini bane in dai da sunan ibada ne zaka je makabarta to ba addini bane musamman a ce ka tafi wani gari to ba addini bane jama'a, amma ya halasta da yaran makabarta da take garin ku ko anguwanku dan neman ainihin wato yima mamatan addu'a da kuma abun ya tuna maka lahira kamar ya tabbata a sunna. Inda kawai zai halasta ka je ziyara kabari wani gari sai dan kai archaeologist ne ko a ce ilimin da ka koya ka samu jarabta a cikin ilimin da ka koya kai kwakulan kabari shine yake ka sanan kuma zaka je gun malaman fiqh shine halasta ma kwakulan kabari gurin ko kuwa amma kaga kai ana a matsayin mai nazari irin masu archaeology din nan da anthropology da makamantansu suna bi kauye kauye garuruwa garuruwa suna neman asar na ragowar mutanen da suna kokarin su kara redefining rayuwar mutanen da ta hanyar wadannan wannan kuma wani karatu ne daban mai zaman kanshi ya halatta ko bai halatta ba sai an duba malamai masu bada fatawa manyan malamai tukunna ko Allah ya sa mu dace dama a saurara to shikenan a sai ce a duba wanzurul fatawa wa kilahuma li shaykhul islam duka litafan guda biyu na ibn taymiya ne wanzur al fatawa duba fatawa ta ibn taymiya mujalladi na 27 shafi na 194 wa ma ba'daha da abin da ke bayan wannan shafi da kuma as-sadimul munki fi raddi ala subki takobi wanda yake mai gaya wa jini na wuce ko wajen maida martani ga subki na dai shi wannan malami ibn abdul hadi wato ibn taymiya ya bar baya kamar da muke fata mala albani shi ma insha Allah ya bar baya ibn taymiya ya mutu makarantar shi tana da zakakuran malamai waɗanda ba za su kirgu kai da yatsu ba sai ka ji wani har da cewa wasu san da yake rayuwa fa ma ba a taba jin labarin wai za su iya malanta ba ma ba a taba jin labari ba saboda ya tara ko ina to mutumin da ya tara waɗanda ma ya tara suna malanta aka raina karatun su ina kuma ga daliban shi shi sai da muke ta ƙara wannan kwatancan ina fata mun gane wannan to dan haka ibnu abdul hadi suka taso suka tara wannan subki saboda gaba gashi malami ne fa amma ya bai dinga kare dai yana ma ibnu taymiya sharri shine subki litafi ya biye kwatsa-kwatsa da wannan matsalolin shine as-sarimul munki fi raddi ala subki to wannan litafi shi ma in ka duba shi zaka samu wannan magana da kuma jilaul ainain lil alusi litafin al-imam al-alusi na tarihi jilaul ainain a cikin shafi na 105 zuwa 118 ina fata mun gane wannan shine sai mu koma baya inda yake cewa wa qad naqala a'da'u ash-shaykh hadhihi al-fatwa muharrafatan abokan gaban ibnu taymiya suka curo suka kofo wannan fatawa suka murdeta muharrafa suka kara suka rage maganganun da zasu nuna kamar ya ci mutuncin magabata bada an zadu fiha wa naqasu bayan sun kara su rage irin dai da yan bid'a suka dinga yi manana sai a dauki kasar din mallam albani sai a je sai a editing a cire wannan kalma a kara waccan a cire nan a cire waccan da haka kullun yake fada cewa duk wanda bai ji kasar din shi cikakke bai iya bada hujja akan cewa ya faɗi magana kuma shi sa aka buga aka raya cewa in dai za a sanya karatun shi a cikin kafafan watsa labarai na zamani TV ko radio to babu editing in kuma sai an editing kawai a bar shi har yanzu kuma akan haka ake don ko bayar rasul shi dinnan wasu sun lallabo cewa Abbas ji saka abinda muka sake ga musu kenan cewa sharadi fa shine babu editing to sai ka kawo kuma ga wai wani irin wauta ne kuke so sai kun cire wani abu ku bar shi mana ya faɗi abinda ya faɗa kurakuran ku je ku gyara me yasa ake tsoron sai an cire wata magana me yasa dan me yasa yanzu duk maganganun da wasu suke faɗa ake sa musu nasu daidai ɗan shi a zaka ji ga sunan a radioyi suna faɗan duk abin da yake cikin aƙidar su ba a ragewa inda ana ragewa da ba jin maganganun ba ɗan dariƙa suna faɗa kowa yana faɗa dan me yasa za ku ce maganganun mallam albani sai ya rage to ku bar shi kawai iya tsawon shekarun da Allah ya yarda da awon shi ba ta hanyar radio bane dan haka Allah zai ci gaba da yaɗa ta yadda ya ga dama Allah yana da hanyar da yake yaɗa abubuwan da yake so su yaɗu ibnu taymiya din nan ya rasu da asuba a wancan zamanin fere shekara 700 babu wani hanyar sadarwa irin na zamani da muka sani amma an yi mishi sallah bayan azhar ne amma sai da aka yi estimate din mutanen da suka zo sallar shi a wannan lokacin sun fi mutum 50,000 mafi karanci shine mutum 50,000 sai da suka ci sanarwa an ji an faɗa radio ne ko an faɗa Facebook ne babu amma mutane suka zo daga ƙauyuka da birane mabambanta aka ce sallar azhar ma da aka yi kafin a mai sallah mutane ba su samu inda su sujuda ba a jikin bayan junan suka dinga sujuda wasu mutane ne kuma cike da masallacin aljami'ul amawi da cikin lungura da angoni gaba daya yadda kaga ya faru anan a shahidi shine waye ya je sanar ya bi gari yana bada labari cewa Ibn Taymiyyah ya mutu a zo a mai janaiza ai ba radio bane ya sanar ko wai ya bada labari ilimin shekawa har yanzu ai ba radio bane da haka ba dole sai da radio ba jama'a ya kamata kuma mu kuma mu riƙa kwata da hankalin mu mu ustazai dan wasu abin yana musu kunci sosai har kaman za su mutu saboda bakin ciki cewa karatun kowa ana sakawa wasu ma basu ma iya karatun ba ana sakawa a cikin radio amma ba a saka na malam Allah zai cika wannan al'amari da izinin shi insha Allah ko muna nan ko ba ma nan waza'ama ulaika anna shaykha yantaqisu janabal anbiya'i wal awliya suka ce wai Ibn Taymiyyah yana cin mutuncin darajojin annabawa da waliyai wayanshu wa nasharu baina wa nasharuha baina al'amma suka yada wannan takaddu na fatawa tsakanin jahilai to ka ji wauta jahilai zasu iya yin hukunci ne sun san ma'aunin ilimi ne liyu ghiru sudurahum alayhi dan su ainihin wato juye zakatan jahilai jahilai su fara kyamashi wala me tafi bi zalika ba sai iya nan ba bal arsalu ila sultani ana zaka annasir bi zalika a lokacin sarki annasir qalaun suka aika mai da wannan sako kasan misal da cewa ga fa halin da ake ciki Ibn Taymiyyah fa ya bada fatawa ya zagi kaza yayi kaza yayi kaza wa haradu alaihi suka kwadaitar da sarkin akan hukunta Ibn Taymiyyah wa fi asr yawm al-ithnain as-sadis min shahr sha'ban fi sanati nafsiha to lokacin da wannan abun suke faruwa hankalin dalibai sai ya tashi akai ta addu'a ana ta kunuti ana ta tofin alatsi ne shi ko Ibn Taymiyyah ko gezo bai ba ko gezo babu abin da yake karawa illa ya kini amma dalibai kowa hankalin shi ya tashi wasu suka daina zuwa makaranta wasu suka canza kamanni wasu suka aske gemun su suka koma cikin yan bid'a irin dai da kaga ya faru shekarun baya bayan wannan zaben 2011 da aka zo aka ce za a kama malam tunda aka fara yi ko za a kama shi da waɗannan ainihin wato rumus din shikenan fa kowa cikin shedun ruwa illa qalilan mimman asama Allah sai yan kadan wanda suka jajirce ga Dr. Abdul Rafi'u nan Allah ya saka mashi da alheri har waya wasu suka dinga mai suna cewa ya bi a hankali fa babu wanda zai yana magana a radio sai shi kai baka tsoron a kashe ka eh ba za ka koma gefe da kowa ya koma gefe ba saboda a lokacin kowa ya ja baya saboda tsoro to ba za ka iya ba mutane uzuri kuma saboda kowa da gwargwadon yadda zuciya take da tauri wani kuma kanin baban shi ne zai zo ya ce wallahi zan gaya mama mama ta tsine ma albarka eh yanzu ka ji aka shiga wani ci gaba da biya masu wani kuɗin makaranta tunanin shi kawai kenan eh ka san dai mama mu da kai ta dogara tunda baba ya rasu wannan dan kasuwancin da kake yi da shi ake cin abinci a gidanmu idan ka je yanzu aka kama ka ko aka kwaci dalinka ya zami ko za a kore ka wajen aiki akwai wasiƙa da muka rubuta akwai waɗanda an sa sunan su ba amma wallahi sun kasa sahu saboda tsoro kai wato rayuwa tana da ban mamaki jama'a ka duba yadda abubuwan suke maimaita junan su kuma a lokacin ma duk ba ma iya ma wannan mukarana a lokacin da abubuwan suke faruwa ba ma iya ganewa ba wai saboda ba mu san karatun ba amma saboda kwakwalwar mu tana da kuncin da ba za mu gane abubuwan ba amma na sani har ga Allah malam da ya san wannan abubuwa da kullum yake faɗa yana cewa ni na san za a rubuta tarihi na Allah ya ji kanshi da rahama Allah ya karbi shahada shi Allah ya ƙara ɗaukaka daren shi a cikin waliyai da annabawa da sahabbai da siddiƙai wa hasuna ulaika rafika to aka zo aka ce a wannan shekara a wata rana da la'asar ranan litinin ko as-sadis min shahri sha'ban shi daga watan sha'ban fi sanati nafsiha a wannan shekara ne ta 726 ko ita ce shekarar da aka ambata a baya ko 726 na kwatankwacin shekara 709 kenan a yanzu da faruwa waqi'a utiqil shaykh rahimahullahu ba'da an warada marsumun sultaniyun bidhalika bi qal'ati dimashqa sai aka zo aka kama Ibn Taymiyyah bayan an samu takadda rubutacciya kamar a ce presidential order shine marsumun sultani doka daga fada shugaban kasa daga kasar Misra cewa a kama shi an ce da aka aika shi gwamnan kasar wato Sham din wasiƙa ya jinjina ya tsorata kuma aka ci da aka cewa commissioner ko AC bai kama albani dole sai ya ji tsoro saboda ya san cewa abin zai iya rikicewa ba yadda yake tsammani ba shikenan haka da ya taso suka dauko abin hawa na musamman ma'ana aka taho da wata raƙuma ko wurin doki na musamman empty aka zo da su yazo ya shiga har makaranta yayi sallama aka ba shi wuri ya zauna sarkin da kanshi fa jami'an tsaron suna waje ce to Allah zaba ta malam kaga dai sakon da shugabannin mu suka aiko dan haka wannan al'amari ba daga mu bane ka yi hakuri Allah gaba ta malam dan kan mu rasa matsayin mu ko kujerun mu ka zo mu tafi mun ta miya yayin murmushi cikin annashuwa irina ai wannan shi ba matsala bace yace musu dama ni abinda nake jira kenan ce wallahi na dade ina jiran wannan lokacin da wannan matsayin yayi madalibai sallama ya fito ya hawo wannan raƙumi da shi da wani kane shi yace a bashi dama ya tafi da wannan kane nashi dai dinga mashi hidima aka tafi da su zuwa wannan gidan yari aka je aka ware mishi daki na musamman aka sa mishi gado da komai a lokacin farkon al'amari aka zaunar da shi a wannan wuri farkon komawa shi kenan wannan gidan yari shine yake ba mu labarin wannan abu anan cewa an samu waradan marsumun sultaniyun takadda ta shugaban kasa ta zo bi zalika da cewa a kama shi bi qal'ati dimashq aje a kulle shi a qal'a qal'a din wani gidan yari ne kaman a ce wato kirkiri maximum security prison wanda ke da dogayen katangu da tsaro na musamman yadda duk wanda aka yi wurin shikenan sai da hariyi wa qama ma'ahu akhuhu zainuddin li yakhdumuhu aka sanya wato dan uwan shi zainuddin ya zauna tare da shi dan ya dinga mishi hidima in yana da wani sako ko wani aiki ko wata bukata laqad taqabbala ash-shaykhu hadha al-khabara bi sa'adatin wa rihabati sudri ibn taymiya ya anshi wannan labari da ainihin wato bi sa'adatin da farin ciki wa rihabati sadrin da fadin kirji wa qala bi kulli izzatin wa anafa ya fada da dukkanin daukaka da kwanciyar hankali wa imanin wa yaqinin da kuma gaskiya da imani da yaqini ga Allah ana kuntu muntadiran dalika yace dama ni abinda nake jira kenan wa hadha fihi khairun azim yace wannan daraja ce babba haka san da aka kamala albani in kaje ka ganshi a gidan yari sai kamar ya tafi wani hutu ne a Dubai lafiyar shi lau ba abin da yake damun shi akwai rubuce-rubucen da dama da ya ba mu labarin cewa a lokacin Marisa wadannan yan kwanakin yace ashe ma hutu ne ma tunda babu wani hayaniyar duniya babu darussa babu shawarwari babu zaman meeting babu komai kana zaune ne sai dai a baka 3 square mil lafiyar yake ci sannan duk inda yake yawo a cikin gidan yarin ko bayi zai shiga akwai odari da ke bin shi ba ma'aikacin gidan yari sai zai tsaya a kofar bayi zai kawo mishi ruwa har bayi shike wanke mishi kaya da komai to me kai wannan karama baka da wata matsala ba inda gwamnati ta gane ai wannan wahala take baka ta kawai tana kashe taxpayers money ba inda ya kamata ta kashe su ba ki kama kawai mutane wasu basu je basu gani ba ki tsare su ki ta ba su abinci wai kina ganin haka wai wakin takura musu ne alhalin kuma su kuma zai ji dadi da haka nan domin kuma babu abin da ke karawa mai da awaye kini irin wannan da daukaka ko aka bata yake wannan zindiki zazzake da gaskiya abin da dauka shi da gwamnatocin baya suka dinga wata kama shi sai jahilai su dinga cewa wallahi gaskiya yake fadi da ba gaskiya yake fadi ba da ba a kama shi da haka in da ya da mabiya 5000 idan ya fito sai su koma 10,000 in aka kara kama shi sai su koma 20,000 da haka suka yi ta karuwa waɗannan da suka zo mutane fitina a cikin al'umma to da haka da gwamnati za ta gane sai ta canza tsarin yadda take yin abubuwan ta to kuma sai ka rasa gane meye amfanin jami'an tsaro na ciki waɗanda aikin su ne su dinga baiwa gwamnati shawara ya kamata a yi da al'umma don a zauna lafiya don al'amura su tabbata ta yi suna ba da shawarorin ba a bi ta yi kuma kwarewar su ma ba ta kai su ma su kwanci wannan abubuwan ba wallahi ta'ala a'lam Allah ya shirar da mu wannan magana tana nan a cikin ainihin wato okay ba mu karanta wancan lamba na farko ba ko da yace ba da an zadu fiha wa naqasu shine aka ta yake cewa ya kulu shaykhul islam fi radd ala al aqna'i a cikin shafi na tara muwaddihan al tahrif alladhi hasala fi jawabi ibn taymiya yana bayani akan yadda aka canza mishi magana yace wa naqala hadha al mu'arid wannan abokin husuma ya ciro magana anil jawabi ma laysa fihi daga cikin amsar na bayar ya ciro magana da ba haka take ba a can بل المعروف المتواتر عن المجيب في جميع كتبه وكلامه بخلافه yace abinda ya yi tawaturi ya baza duniya daga wanda ya bada amsa ishara zuwa ga shi kanshi kenan a cikin dukkanin littafin mutumin a cikin dukkanin maganganunsa ya saba abinda wancan abokin hamayya ya ciro walaysa fil jawabi ma yadullu alayhi babu kuma wani abu ma da za a iya cewa bari a fassara ya bada wannan ma'ana a cikin amsar can bal ala naqidi ma qalahu duk abin da ke ciki ya saba wa abin da shi wannan abokin wasu ma ya fada wa hadha imma an yakuna anta amudin lil kadhibi ibn taymiya yace wannan abin da wannan abokin wasu ma yayi hala ya zama yayi shi ne da gangan dan yayi ƙarya aw an su ifahamin ko kuma saboda mummunan fahimta maqru'in bi su'i dhanni wanda suka hadu da mummunan zato idan ka da mummunan zato akan mutum yana da sauki kamar shi mummunan fahimta wa ma tahawal anfus da kuma abinda zuciyarka dama take nema wa hadha ashbahul amrayn bi mun ta miya yace waɗannan abubuwan guda biyu su suka fi kama da shi cewa mutum ne mai mummunan zato ko mutum ne mai san zuciya to lamba ta biyu dinnan da muka ruwa kanta yanzu yace ka karanta uqudud duriyya a cikin shafi na 329 wannan magana da yace wata cewa ana kuntum muntabiran zalika wa hadha fihi khairun adhim wa qala yace law bazaltu mil'a hadha al-qal'ati zahaban ma adala indi shukra hadhihi an-ni'ma yace wallahi da ina da cikan wannan gidan yari cike da zinariya dinna ciyar da shi ce wallahi bazan iya biyan godiya da nake wa Allah akan wannan ni'imar da ya min ba aw qala yace ma da zaituhum alama tasabbabu li fihi min alkhair da bazan iya saka musu akan abin da suka saka min suka zama sababin samu shi garin na alheri ba ma'ana kaman da suke suka kulle alheri nake ganin shi inda ina da zinariya cikon gidan yarin nan in dauka an ba su to ban biya aikin da suka mun kamar yanzu mallan albani ne da zai dauki duk abin da ya mallaka a duniyar nan ya ba wanda suka kashe shi a sunan ya biya su ladan aikin shahadar da suka sa su suka zama sanadiyar ta zai iya biyan su ba zai iya ba da ka ba su da shi ba sun zama sanadiyar daukar shi ne sun zama sanadiyar daukar da awashi da sunan shi da kasancewar sunan shi zai zama tabbatacce a cikin tarihin mutane masu daraja a wannan duniya kuma muna fata ya zama daga cikin mutane masu daraja a waccan rayuwa insha Allah su da ka in ka cutar da mutum kana ganin wai ka cuce shi kai ne a ƙasa tun daga kan maganar da dan gidan annabi Adam na farko da aka kashe dinnan yayi za mu fahimci haka cewa in ka kashe wani to kai ne a ƙasa dan me yace mashi ni uridu an tabu'a bi ismi wa ismika so nake ka zama ka wawushe zunubi na da naka gaba daya sai ka zama daga cikin wanda suka yi asara lalatattu shikenan shi kuma wanda aka kashe ba ya tashi salon alim to neman ta ko da gama garin mutum ne aka kashe neman ta ba san babban malami ba san mutumin da yake an kashe shi ne akan abin da kowa ya san gaskiya ne da makiya da masoya ta haka insha Allah wannan daukaka ce ga malaman sunna kuma ita ce manhajin da aka san su akai yace ma da zaituhum ala ma tasabbabu li fihi min alkhair wallahi bazan iya saka musu ba akan abinda suka ainihin wato zama sun sabbaba mini a cikin wannan kamawa na daga alkhairi intaha maganar da ya saki daukowa ta kare yace wannan magana naqalahu anhu ibn al-qayyim fi al-wabil as-sayyib min al-kalim at-tayyib a cikin shafi na 44 ibn al-qayyim shine ya kwafo wannan magana daga cikin ainihin wancan wurin ibn al-qayyim ya daga cikin waɗanda tare ma aka yi ta kama su kuma akwai lokacin da aka zo kawai za a kama kusan duk wanda aka samu ne a makaranta wasu aje daga baya a bada bailin su wasu su je a sa su rubuta wanda take ba za su sake ba a sake su an sake su su je kuma su sake wasu kuma su sake sakewa haka dai aka yi ta yi akwai lokacin da aka kama su shi da ibn al-qayyim aka saki kowa aka ce kada a saki wannan ibn al-qayyim din shine next abun nan din shi next ibn taymiya kenan aka ki sake shi da karshen shi ma dai a gidan yari ya mutu Allah ya ji kansu ga baki da rahama saboda yadda lokaci ya kure na gani ya kamata mu tsaya a nan sai mu tashi akan inda yake cewa walamma dakhala alqalata wa sara dakhila suriha nazara ilayhi wa qala fadrib bainahum bisurin lahu babun batinuhu fihi arrahma wa zahiruhu min qibali al'azab sai mu tashi a nan insha Allah abinda muka faɗa daidai Allah madaukakin sarki ya bamu ladan faɗa da kuma damar aiki da abin da ke ciki na gaskiya kurakuran da suka zo mana saboda gazawa da kuncin ilimi da tuntuban harshe da rashin sabawa muna fata Allah ya kauda kai gare su ya narke su zuwa hasanat kuma muna fata Allah ya bai malaman mu waɗanda suke ainihin wato a cikin wannan harka damar su gyara mana dan a tafi gaba daya a gyare da wannan nake cewa subhanakallahumma wa bihamdik أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وأستغفرك.